Masu sauraro, Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka da ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25 daga nan Washington a gundumar Columbia. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Afrika akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan a lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryen mu na kowane lokaci a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau 5 ga watan Janairun 2017. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Maki da muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Kwamitocin Majalisar Dattawan Kasar Amurka su biyu za su saurari bayanai akan zargin da ake yi cewa Rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar da ta gabata. Sa'annan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya kushe da kakkausar lafazi kashe jami'an wasan da zaman lafiya da majalisun wato na 'yan majalisar Dinkin Duniyar ke nan 'yan Morocco a jamhuriyar tsakiyar Afirka. Sannan hukumomin kasar Turkiya kuma sun kare kama waɗansu mutane a yau Alhamis dangane da harin da aka kai a jajibirin sabuwar shekara a wani gidan rawa a Istanbul.
To a Najeriya kuwa masu fashin baki na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da shirin tallafin kuɗi naira 5,000 da aka fara baiwa marasa ƙarfi a ƙasar.
Yaya za a yi matashi kashe masa wayya zauna za ka riga bashi naira 5,000 maimakon baka nema masa abin da zai je ya samu fiye da 5,000?
To ko me gwamnatin ta Najeriya ke cewa dangane da ire-iren waɗannan tsokaci?
Kaifiye ta aka ce dama na kasassu aka ce wani ai wanda in ba dole ba yanzu mutum nawa ne zaka gani wanda yake wata kila ko wani darura ta hana shi motsawa ma da kuɗi.
Muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wannan Jummai Ali za ta gabatar amma fa duka sai kun ji halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a. Tuhumar katsalanda da ake yi wa Rasha dangane da zaben Amurka na shekarar 2016 ita ce za ta zama maudu'i a zaman sauraren wuni biyu da Majalisar Dattijan Amurka za ta yi a yau Alhamis da kuma bayanai da za a yi wa shugaba Barack Obama. Shugaba Obama ya umarci kwamitin ayyukan lekin asiri da su duba yiwuwar katsalanda daga kasashen waje a harkokin zaben Amurka tun daga zaben shekarar 2008 wanda ya kawo shi akan karagar mulki. Wani jami'in Amurka ya tabbatarwa wannan gidan rediyo na muryar Amurka cewa a yau Alhamis ne shugaban zai sami sakamakon binciken. Za a kuma yi wa shugaba mai jiran gado Donald Trump wannan bayanin gobe Juma'a. A nasa bangare, Trump ya sha yabon shugaban Rasha Vladimir Putin. A kwanan nan ya yabe shi a kan rashin mayar da martani kan mataki da gwamnatin shugaba Obama ta ɗauka na ta sakayyar jami'an diplomasiya daga ƙasar Amurka. A wani saƙonsa na Twitter a jiya Laraba, Trump ya nanata cewar kowa zai iya kutse a kwamfutar jam'iyyar Democrat kuma ce ya kamata wato ofishin abokiyar karawansa Hillary Clinton ya kula. Tsayin daka da Trump ya yi wurin kare Rasha da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya sa ra'ayoyinsa suka bambanta da na Amurka, inji wato Brent Cutlass, wani ba'amurke masanin harkokin tsaron ƙasa.
Republicans in Congress have called for special investigations into Russia's activities.
Wakilan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawa sun yi kira da a gudanar da bincike akan harkokin Rasha fiye da abin da shugaba Obama ya buƙaci ma'aikatan leke asirin su yi. Kuma ina tsammanin idan aka nemi ra'ayoyin Amurkawa galibin su sun yi matukar damuwa akan rawa da Rasha ta taka wanda zai iya shafar harkokin zabe mu a fannoni daban-daban.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce ya kamata gwamnatin shugaba mai jiran gado ta Donald Trump ta ci gaba da hulɗa da ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO da abokan ƙawancenta na yankin Pacific, yayin da za ta ci gaba da yin tsayin daka wajen ganin Rasha ta cika alƙawarinta na yaƙi da ta'addanci a Siriya da kuma taimakawa wajen kawo ƙarshen yaƙin. An ba da waɗannan shawarwari ne a cikin rubutattun bayanai da kata kamar yadda sauran manyan jami'an gwamnati suka shirya na bayan nan na kan na sauran da ma'aikatansu suka samu cikin shekaru 8 na shugabancin Barack Obama. An fitar da bayanan ne a yau Alhamis tare da wata wasiƙa daga Obama makonni biyu kafin Trump ya karɓi ragaman mulki a fadar White House. Carter ya bayyana martanin Amurka dangane da mamayar yankin Crimea da Russia ta yi a shekarar 2014 da ya haɗa da bunƙasa ayyukan rundunar haɗin gwiwa da kuma girke makamai a yankin. Russia ta kaddamar da ayyukan sojojinta ne a Syria a ƙarshen shekarar 2015 da nufin taimakawa shugaba Bashar al-Assad, matakin da Carter ya ce ya ƙara tsananta tashin hankali a Syria wanda zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo. Rundunonin Syria sun samu manyan nasarori a kan 'yan tawaye tun da suka samu goyon bayan Russia, har da nasarar sake kwato yankin birnin Aleppo a watan da ya gabata. Russia ta shiga yakin ne tana cewa za ta yaki 'yan ta'adda, amma akasarin hare-haren nata na sama sun fi shafan yankuna da mayakan 'yan tawaye suke ne a zaune.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai daga ƙasar Lafazi a kan kisa da wasu da aka yi wa wasu sojojin kiyaye zaman lafiya su biyu na ƙasar Morocco a jamhuriyar tsakiyar Afirka. An kashe sojojin kiyaye zaman lafiya ne a lokacin da suke rikiyar motar da kuma fetur wadda ke kimanin tazaran kilomita 60 daga yammacin garin Obo, inda waɗansu 'yan ta'adda da ba a gano ko su wane ne ba ne suka kai musu wahali kuma suka arce suka faɗa jeji. A wata sanarwa da kwamitin sulhun ya fitar jiya Laraba ya bayyana wannan halin wanda aka auna sojojin zaman lafiyar a matsayin laifin yaƙi, kuma ya jaddada cewa za a hukunta duk wanda za a samu da laifin kai harin. Jamhuriyar tsakiyar Afirka ta shiga ruɗani tun shekarar 2013 bayan da 'yan tawayen Islama suka kwace ikon ƙasar da akasari Kirista ne suka ambali wato shugaba François Bozizé. A cikin watan Disamba na bare ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika rundunar kiyaye zaman lafiyar 2013 zuwa ƙasar da zammarar kiyaye al'ummar ƙasar.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Hukumomin Turkiya sun tsare mutane da dama a yau Alhamis dangane da harin da aka kai ranar sabon shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul wanda ya kashe mutane 39 ya kuma jikkata wasu 70. Samaman na baya-bayan nan da kamfanin dalancin labarai na ƙasar na Andalus ya rawaito ya faru ne a wajen birnin Istanbul. Rahoton ya ce 'yan sanda sun kama mutane da dama daga al'ummar Uyghur ta ƙasar China waɗanda akasarinsu musulmi ne. An kama kimanin mutane 40 tun da aka kai wannan hari da asubahin Lahadi, ko da yake babu wanda ya yi harbin a cikinsu wanda har yanzu ba a san inda yake ba. Jami'ai sun faɗa a jiya Laraba cewa sun san wanda ya kai harin amma ba su bayyana wa jama'a ba. Akwai wasu hotunan bidiyo da na'urorin ɗaukar hoto suka ɗauka wanda kafofin labarai Turkiya suke tayatawa da ya nuna wanda ya yi harbin yana kai komo a dandalin Taksim da ke birnin Istanbul. Tuni ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin, ta ce a wani ɓangaren martani ne na saka hannun Turkiya a yaƙin da ake yi a Siriya.
Ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a yau Alhamis cewa 'yan bindiga masu ƙawance da rundunar Iraki sun tafka laifukan yaƙi da makamai da 'yan bindigan Iraki ke samu daga aƙalla ƙasashe 16 ciki har da Amurka da Rasha. Ƙungiya mai kare wato haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ce yawancin mayakan musulmin Shi'a ne da ake kiransu wato Hashid Shabi. Amnesty ta ce suna aikata laifukan yaƙi kamar wato kashe-kashe da babu hujja da kuma azabtarwa da amfani da makamai daga ma'ajin kayan soji wato na Iraƙin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya, inda mutane ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da shirin tallafin kuɗin naira 5,000 da aka fara baiwa marasa ƙarfi a ƙasar. A farkon makon nan ne aka kaddamar da wannan shiri na tallafi a wasu jihohi, wanda dama yana daga cikin alƙawuran da shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan ƙasar a lokacin zaɓe, wato yaƙin neman zaɓe. To, sai da yayin da gwamnatin take kara wannan shiri nata, wasu ko cewa suke zai kashe mutane zuciya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na da Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja.
Na nemi ƙarin bayani daga kakakin fadar shugaban Najeriya ta Asorok, Malam Garba Shehu, kan wannan shiri na gwamnatin tarayya na ba da tallafin naira 5,000 duk wata ga waɗanda ke fama da tsananin talauci mai raɗaɗi.
Kuɗinci zai shirye irin waɗannan ba yanzu kamar guda kofi kenan wanda aka kaddamar da su fara aiki. 5,000 ga wasu wanda su ko wanda tsananin talauci ya wuce musu wuya wata wata a rinka bada dubu
biyar. Sai dai wani zai ce maimakon bada wannan kudaden na 5,500 ga wanda suke mawata talauci mai tsanani, me zai hana ba za a koya musu sana'a ba? Ba kwa jin wannan zai kashe musu zuciya kuma su kiyaye wani aiki?
Aiki yasa aka ce dama na kasassu aka ce wani ai wanda in ba dole ba yanzu mutum nawa ne zaka gani wanda yake watakila ko wani garura ta hana shi motsawa ma daga inda. Abun nan fa sai an tace ba za a dauki dinnan a ba wani karfi wanda yake da sana'ar yi ko wani dan an san shi ko dan shi din gidan wani ne a dauka a bashi ba.
Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Kumar Ayuba Wabba ya ce wannan tsari na bisa hanya.
In ka duba shirin tallafi na musamman domin matalauta zai taimaka kwarai kuma wanda ake ba su wannan an ce wanda matalauta ne kina ganin lalle in ka duba halin talauci da ake ciki a Najeriya yanzu wallahi wannan abin zai taimaka sosai. Mun lura da hasashe da ake cewa wai maimakon ai haka a sakan fadilin su aiki ai hannu ne ga duka suke tafiya tallafi na musamman abin da ake kira social security ko a kasashen duniya masu tasowa ana yin wannan domin ka duba halin da muke ciki na tattalin arziki yanzu 1,000 ma an kaba wani wallahi zai taimaka masa.
To sai dai kuma a cewar Alhaji Mutare Adamu Yarima sarkin Babrawa ba abin da ya kamata gwamnatin ta yi ba kenan.
Abin da zan ce akan wannan abu da gwamnatin tarayya take yi tana so ta kara haddasa wani bala'i ne a kasa ga wace matasa yaya za a yi matashi kashe masa ya zauna za ka ringa bashi naira 5,500 maimakon baka nema masa abin da zai je ya samu fiye da 5,500. A halin da muke ciki yanzu talaucin da muka shiga ciki a kasar nan abin ya kai inna mahiga kamfanonuwa kala-kala wanda suke kasar nan ba za a tada su ba. Yanzu in ka kula matasa daga 2014 2012 zuwa 2013 sun yi aure da na adadin a kitafi da muka yi yanzu suna sace mata saboda yunwa babu abinci babu abin da za a yi abin da za a saba.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a Najeriya har ila yau gwamnatin kasar ta musanta rahotannin da ke cewa an samu ɓullar cutar polio ko kuma shan inna a kudu maso kudancin Najeriya bayan aka haifi wani yaro da nakasa a jikinsa. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana.
To detect any case, once a case is detected, we
muna nan tsaye don kai daukin gaggawa ga duk labarin bullar shan inna da muka samu a kowane sashi na Najeriya ba ga rigakafin gida-gida da muke yi. Inji mukaddashin daraktan hukumar kula da lafiya matakin farko ta Najeriya Dr. Emmanuel Odu da yake kwaranye zullumin da al'ummar kudu maso kudancin Najeriya suka shiga sakamakon labarin samun cutar shan inna da ba sabon ba a jihar Cross Rivers. Dr. Odu ya ce jami'an yaki da shan inna sun garzaya jihar inda suka gwada yaron da lamarin ya shafa suka gano sawayensa sun tankware saboda tawaya da ya samu gabanin a haife shi. Yanzu dai cewa babban jami'in na kiwon lafiya hukumar ta maida hankali ne wajen kula da yankunan da aka aminta daga Boko Haram da samun ɓullar cutar a yankin Bara ya maida hannu agogo baya da fitar da Najeriya matakin ƙarshe daga ƙasashe masu shan inna a duniya. Dr. Usman Adamu Sa'idu shine daraktan kai daukin gaggawa na cutar a hukumar.
Ni daman daga hoton da suka nuna na san wannan ba kitsin polio bane ba. To amma ka san shi harkar yada labarai so ake ta maimaita wannan labari har shugabannin mu wato ainihin ministan lafiya Professor Isaac ya kirawo mu a nan Emergency Operation Center shi ma sai executive Dr. Odu ya kirawo mu immediately muka tura mutanen mu.
Banda wannan matsala ta arewa maso gabas da kuka bada labarin an shawo kanta ba wata sabuwar matsala
da babu wata sabon matsala dai da muka samu ya zuwa yanzu da muke wannan magana kuma muna tabbatarwa da ƴan Najeriya cewa muna da jami'a a ko'ina kullum ba ma ƙasa a gwiwa.
Malaman addinin Musulunci ma karkashin asusun Bill Gates sun bada labari an dade da kawar da duk wata turjiya kan rigakafin a yankin arewacin Najeriya da saran a bana za a samu nasarar karshe. Sheikh Husaini Zakariya shine shugaban kwamitin malaman.
A wannan lokacin ne bayan mun hadu da Sir Bill Gates da Sir Ban Ki-moon da sarkin Abu Dhabi da shugabanni daban-daban dai na siyasa na duniya sai shi mai alfarma ya ce to abin da ya kamata a yi kar mu bar wannan wato batun ya lalace a nan. Mu kafa kwamiti na malamai kuma malaman nan daga kowace kungiya ko dariƙa ta yadda yake za a gudu tare a tsire tare tunda maganar kiwon lafiya ake yi. Sauran da ya ciji ɗan Tijjaniya shi zai ciji ɗan Izala, wanda ya ciji ɗan Kadiriyya shi zai ciji kungiyar alarmomin Najeriya, sau da haka shi zai ciji musulmi ko shi ji ainihin wato kam ba Nasara ko Krista. Don haka a tashi gaba ɗaya a faɗakar da mutane kowa ya ba da gudunmawarsa wajen tabbatar kiwon lafiya da kuma yaƙi da wannan cuta wadda yake an kusa gamawa da ita.
Baya ga Najeriya da ta yi nasarar dakatar da ɓullar cutar, India ta fita daga jerin ƙasashe masu shan inna a duniya, inda yanzu ido ya koma kan Pakistan da Afghanistan. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja.
To idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji cewa
ƙungiyar masu sayar da motoci ta Najeriya ta nuna damuwa ga yadda matakin hana shigo da motoci kan iyakokin ƙasa ya jawo ƴan ƙungiyar da hakan tuni ya haddasa musu babbar hasara da kuma barazana ga karayar jarin wasu daga cikin su.
To sai aka kasance tare da mu a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana domin jin cikakken rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 10:15. Gajin Mai Ali da shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin sai bango ya tsage ya gayyato ministan tsaro Brigadier General Manir Dan Ali mai ritaya wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraron mu. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambaya na farko.
Assalamu alaikum, ina yi wa mai girma minista barka da zuwa. Sunana Alhaji Umar Idris, mai wula a tsira shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno. Da farko dai tambayan da zan so mai wa minista, ina so in yi miki tambaya ne akan sojojin da suke fagen daga. Don gaskiya suna mana kuka akan cewa gaskiya wani lokacin salarin su da kuma allowances na su baya shiga. Tambaya na biyu, mu a yankin mu na Askira muna roƙon minista ya mana alfarma a bamu garikin sojoji musamman. Akwai tambaya har yanzu na uku, akwai ƴan sanda kuma da suke kuka suna cewa su ma akwai kaman wanda suka yi ritaya kudaden su baya shiga da wuri, idan kudin ya shiga kaman na ritaya nan ana basu ne kadan kadan.
To ka gama tambayoyinka? Honorable Minister, ka ji tambayoyin nasa?
Eh, haji mai assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na ji tambayoyi kamar guda uku da ya tambaya.
Eh, haka ne.
Farko dai ina yi ma Najeriya murna shekara ta sabon shekara da ta zo muna ya 2017. Ina kuma farin cikin ga 'yan Najeriya cewa nasarori da Allah ya bamu turu da addu'o'insu da kuma alhairu kana da suke fatan alheri da suka yi muna. So in zan ci gaba da tambayar shi
to
yake cewa sojoji cewa kamar salaryin su da allowances din su ba sa shiga account da wuri. To wannan kam tun kusan wata 6 da suka shige muka fara bincike, mun sa committee kuma ya bincika kuma ya bada shawarori waɗanda kuma muka duba muka yi dauki mataki a kansu. Kamar mun samu matsaloli akan buɗe account, kaga a halin yanzu duk wanda suke da account ana amfani da fingerprint, wannan ti me ake ce masa wanda ake amfani da
alaman ya tsawa a sama mutum alaman shi kai tsaye.
To kaga mashawartan su suna fagen fama ba su iya zuwa suka samu bankunan ba suka yi waɗannan. Amma mun samu lokaci ana rotating a hankali waɗansu suna zuwa suna yi su koma. Amma dai ƙorafuffuka na maganar biyan albashi ko allowances gwargwado suna ku ba za a yi cewa 100% ba a yin kilarin ɗinsu, amma dai kusan 70 ko 80 an riga an yi abin nan ɗinsu an gyara. Karki manta kuma a halin da ake ciki duk jami'an tsaron Najeriya muna son mu mai da su albashin su ya koma ga wannan IPPS da ake faɗa na sabon biyan albashi da ake biya direct ga ba za ta biyo ta ministry, ba za a biya su direct daga Ministry of Finance. An fara da su Navy su da suke kusa-kusa za a shiga Air Force da kuma Army nan da wata 6 cikin da Ubangiji duk waɗannan za a samu a ƙarasa da su. Sai kuma abin nan tambayar ta biyu.
Eh,
to ina masa albishirin cewa mun ƙara division 1 a Maiduguri. Division kuma shine zai ba da brigade kamar guda uku. Brigade guda uku din nan za akwai su dama suna nan yanzu suna fagen dama, amma a halin yanzu ba za a cewa ko wani gari yanzu a ji garisin ba. By the time kura ta kwanta ko mu ya dan lafa za mu dawo da ruwa mu ga inda ya kamata mu aje battalion ko inda za a aje brigade. wannan ya dan ja ya dan abun nan bada tazara Allah ya nuna mana wannan abu ya kawo mana karshe completely
amin amin
ya kai wannan yawa za mu samu lokaci mu dan zakkaka wannan na karshe magana police ba ma police ba har sojoji nake son ni direct dan fada ba na police dan police ba karkashin ministry din suke ba suna karkashin interior ne abun nan amma sojojin mu da suka yi retire a kowane hali muna duba su muna kokarin mu kawo musu wadansu initiative ko abubuwan da za su taimaka musu kamar ba dade ba lokacin da aka yi launching na wannan tuna abun nan din sojoji da ake yi kowace shekara mun kawo kamar wata ID amma kamar card wanda a halin yanzu za mu dinga ba su free medical abun nan care da kuma wadansu ko bashi da suke nema na dan kadan kamin abun nan din su yazo akwai wani company da suka dauki wannan abun nan din kuma mun fara ba su katuttuka irin wannan kamar wanda ake kira ATM haka a gaice shine bayani
to mutum na bi bismillah ko
assalamu alaikum viewers
wa alaikum assalam
magana ba nan la wannan askiya tambaya na a minista ina so saboda talakawa ne na wajen mu na askira Boko Haram sun kona gidajen talakawa askira cewa to ina kirawa ga minista akan cewa shin talakawan nan wasa tare da gwamnati ne in yanzu duk gidajen da gwamnati take gyara na gwamnati ne ba taba na talaka ko guda daya to muna kira ga
kana kira ne ko kana tambaya ne
muna tambaya ne akan cewa su gwamnati baya tare da talaka ne
to ka gama tambayar ta haka
ya tambaya na kenan
Minista gareka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alhamdulillah mun gode ma Allah mu da zikin sarki ya san cewa kamin su mutane a fara nasu akwai jami'an da za a fara kaiwa waɗanda za su fara tsare wuta. So in ba gyara wuraren da gwamnati ba ko makaraban tsaro wanda za su tsare su ai kaga ba za a ci gaba da a ce a fara gyara musu ba amma sai an fara da wannan an fara kafa kamar makarantu asibitoci da police stations su za a fara yi ne aka gama da waɗannan kakkamanta akwai komiti na ɗan juma waɗanda aka sa su tattaro kuɗaɗɗaki ga jama'a waɗanda za a taimaka ma mutane a giggina musu gidajensu to ba gwamnati ta manta da ku wani a'a matakai ne na farko akwai komiti da aka yi kuma komitin sun suka bada shawarwari ga gwamnati cewa a fara kakkafa don kamin makace wuri ya tabbata dole irin su police station irin su asibiti irin su makarantu a fara gina su a gyara su tukuna kamin jama'a su dawo a sannan a fara duba nasu so abin da yake faruwa kenan ba wai ba za a yi bane za a yi amma shi committee na Danjuma cikin shawarwarin da ya bada kenan a fara yin waɗannan abubuwan kamin a zo ga na jama'a muna fatar ka gamsu
to mutum na gaba bismillah ko
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kuna magana da Alhaji Aliyu Mukaddam Askira na bayan gaisuwa tambayan da zan yi guda daya zuwa biyu ne haka tambaya na farko shine ya za a yi da talakawa bayan in abu bayan yaki ya kare kamar yadda mutane suka zo wayansu har yanzu ba su koma gidajen su ba wayansu suna zanne ne a sansani da sauransu in yaki ya kare wani irin taimako ne da ake planning a yi wa talakawa
to ka gama tambayar ka to amma ina ganin wannan wanda ya tambaya kafin ka zo ai mun yayi batun gina ko da yake ban san ko kila akwai karin bayanin da shi honorable minister zai mana ba amma ya akwai karin bayanin za ka yi ne
zai ya dan kara bayani
to
wannan ai kaga shi yana maganan gidaje ne to dama akwai wacce kasa ko a kowane lokaci idan aka gama yaki irin waɗannan su ne ake cewa reconstruction, rehabilitation da reconciliation da hukumin nan da aka yi lokacin yakin basasa da aka yi haka aka yi kuɗaɗɗaki an samu ana gyara amma abinda ake so farko jama'a su kansu su fara koma masana'antunsu kamar kowa ya koma wurin noma don in ba a samu security ba kaga ba za a samu noma ba za a samu sana'a ba kamar yanzu hanyoyin da aka bude sai kaga farkon jama'a za su fara samun hanyar da za su dawo da abubuwan da suke yi a da ko to irin waɗannan abubuwan ne makarantu da sauransu da kuma wuraren kasuwannin su da wurin noman su da inda suke sana'o'in su su ne ake so a fara kafawa cewa akwai security goyon bayan da cewa zaka iya zuwa kai hulɗa ka kai yau da kullum wanda zai kama harkar jama'a. Amma kai gwamnati kuma gargado kamar yadda muka faɗa din za su zo ko ta ginin ko ta bada dan tallafi haka jihohi ma da local government da sauran jama'a su ma suna yi. Ta haka ne ƙarin da nake so ne dan bayyana cewa a kama sana'o'in da ake yi a da. Sana'o'in ne su za su taimaka komai ya dawo normal kamin kuma ita gwamnati tana dan san fadawa a kamar ta asibitin ta harkokin tsaro da kuma noma in Allah ya taimake mu.
Abinda ya sauka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu ministan tsaro Brigadier General Manir Dan Ali mai ritaya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango ya tsage.
Yanzu kuma sai sakonan da kuke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta da Husaina Lawal Kankarar jihar Katsina. Suka ce fata na gari Lamiri. Mun fara da wannan maganar ne dan shigowar sabuwar shekara ta 2017. Shekara da talakan kasar mu Najeriya ya kamata a ce ya fara darawa a wannan mulkin mai ikirarin canji na shugaba Buhari. Da fatan zamu gani a ƙasa ba wai mu rinka ji a kafafan yaɗa labarai ba. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa muna kira ga sauran jihohi a Najeriya da su yi koyi da jihar Bayelsa akan kebewa Fulani makiyaya ka ta farin filin kiwo kyauta mai kimanin kadada 1,200. Da fatan Allah ya ƙara kawo mana kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Sako daga Sani mai lange-lange da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Angu malamin makaranta ya wuri. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Lawal Sani na Kawo Daura. Yace yabon gwani ya zama dole. Muna jinjinawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dangane da cika alƙawarin baiwa masu ƙaramin ƙarfi tallafin naira 5,500 domin rage masa radadin talauci. Da fatan Allah ya sa tallafin ya kai ga hannun waɗanda aka yi domin su. Amen. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi a gaskiya abin takaicin da ya faru a jihar mu ta Neja, inda aka kama wani makaho yana yi wa wasu yara maza fyaɗe, abin kai co ne da Allah wadai. Wai saboda yana ba su naira 50, shi yasa suka yarda da shi. Muna fata za a yanke masa hukunci daidai da laifin da ya aikata. Su kuma iyayen yaran su ƙara sa ido sosai akan yaran su domin a gaskiya akwai sakaci a cikin wannan lamari. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Ismail Ahmad Yalwa Ungur jihar Yobe. Yace salam VOA Hausa. Kaman wasu shugabannin ƙananan hukumomi biyu a jihar Borno da ake zargi da hannu a Boko Haram, haƙiƙa mu 'yan Najeriya bai zo mana da mamaki ba. Dama an ce sai da ɗan gari akan ci gari.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙin Bala'adama ta ƙasa da ƙasa ta faɗa yau Alhamis cewa 'yan bindiga masu ƙawance da rundunar Iraki sun tafka laifukan yaƙi da makamai da 'yan bindigar ke samu daga aƙalla ƙasashe 16 a ciki har da Amurka da Rasha. Ƙungiyar mai rajin kare haƙƙin bala'adama ta ce yawancin mayaƙan musulmi Shi'a ne da ake kira da suna Hashid Shabi. Amnesty ta ce suna aikata laifukan yaƙi kamar kashe-kashe da babu hujja, zazabtarwa da kuma amfani da makamai daga ma'ajin kayan sojin Iraki. Ƙungiyar Amnesty ta bayyana cewa rahoton nata da ya dogara ne a kan binciken kusan shekaru 2.5 wacce ta gudanar a fagen yaƙi da kuma nazarin hotuna da hotunan bidiyo. Ƙungiyar ta kuma yi wa mutane da dama wanda aka ɗaure da kuma shaidun gani da ido da 'yan uwa na waɗanda aka kashe ko suka ɓace tambayoyi. Kakakin ƙungiyar Hashid Shabi bai mai da martani nan da nan ba da aka nemi ya yi tsokaci a kan wannan rahoton. Tuhumar katsalanda da ake yi wa Rasha dangane da zaben Amurka na shekarar 2016 ita ce madu'in zaman saurare na wuni biyu da majalisun dattawan Amurka za su yi a yau Alhamis.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah. Amma kafin nan bari mu mika sakon taziya ga bokir aikin mu Maryam Bugaje bisa rasuwar uwar mahaifinta wato antinta kenan Hajiya Rabu Bugaje wacce Allah ya warsuwa ji a katsina da fatan Allah ya jikanta amin. Yanzu amanadin Babu Yakubu Makeri da Sa'ida Hamdun da kuma injiniyan mu Rob McLean. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku nisa ga Usman da Maryam da Safina da shirin yau da gobe.